والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Lahadi wanda yau 7 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace da 17 ga watan 3 miladiya 2024 muna cikin suratul qital sura ta 47 jiya mun soma wannan aya ta 10 lokaci mana halin sa Allah subhanahu wataala yake cewa afalam yasiru fil ardi shin yanzu ba za su yi tafiya a ban kasa ba fayanzuru domin su yi kallo da duba kayfa kana aqibatul ladina min qablihim yadda karshen waɗanda suke kafin su ya kasance دمر الله عليهم الله سبحانه وتعالى يا هلك الدسو وللكافرين أمثالها كما كافري أكوي كتنك شمونا ذلك وأن يفعلني بأن الله مولى الذين آمنوا ألا شيني مصوي مجب شمص إيماني وأن الكافرين لا مولى لهم سوكما كافري باصد مجب تامسويا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله سبحانه وتعالى ذي شكد ونسك إيمان سك أيك نقري الجنتين تجري من تحت الأنهار ونقول موسك يهدانا كاركشن كنجنا ونن الجنة والذين كفروا سكم كافري يتمتعون سنا جنداني ويأكلون سنا تي كما تأكل الأنعام kaman yanda dabbobin gida suke ci wannaru mafwal lahum wuta ita ce makoma a gare su azar Allah wa ajarana kaman yanda muke bayani yan uwa ajiya wannan aya ko wannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya koro bayani dangane da ko kuma da nufin jan kunne da gargadi ga mushrikan Quraishawa wanda suke ganin cewa su dinnan ba za su tursa su ba za su tankwaru ba za su bi doka ta Allah subhanahu wataala ba kuma suna ganin cewa idan ba su bi ba sun fi karfin a dauki mataki akan su yadda suke ganin cewa suna wuri mafi daraja kuma mafi yawan su Quraishawa ne kabila mafi daraja a cikin kabilu suna wuri wanda shine mafi daraja wurare shine Ka'aba haramin Allah subhanahu wataala to Allah sai yake ce musu afalam yasiru shin yanzu ba su yi tafiya bane fil ardi aban kasa fayanduru ya zama sun yi duba kayfa kana aqibatul ladina min qablihim, suga yaya karshen waɗanda suke kafin su ya kasance. Anan ɗayan biyu, ko dai su wanda suke mazauna gari ba su taɓa fita su yi tafiye-tafiye ba, to ana jan hankalinsu su yi tafiye-tafiye domin su samu wayewa da buɗewar ido da ganin yadda ƙarshen kangararru ya kasance. Ko kuma su wanda suke tafiye-tafiyen amma ba sa la'akari da wannan abubuwa da ya kamata su ɗauki izina, to daga yau ya zama suna ɗaukar izina. Domin kamar yadda ake cewa tafiya mabuɗin ilimi, ana samun ilimi ne idan aka tara hankali ana lura da abin da ake gani da abin da ake ji. Domin mafi yawan Qurayshawa, kamar yadda kuka sani, ‘yan kasuwa ne, suna tafiye-tafiye zuwa Sham, wato kamar yankin Siriya a halin yanzu, domin Sham duk ta haɗa wannan yankuna gabaki ɗaya, irin Jordan da abin da ya shafi yankin Palestine, duka ainihin yanki ne wanda ake kira Sham a wancan lokaci. Sannan suna yin tafiye-tafiye zuwa wajen yankin Yemen, nan ma suna saye da sayarwa. To amma mafi yawa sai ya zamo abin da ya fitar da su na su siyo ko su siya shi ne kawai a gabansu, ba sa la'akari da ganin irin abin da ya faru a wajen al'ummatai da suka gabace su. Wanda a yankin Sham akwai ƙarnin Samud, garuruwan Samudawa, ashabu Hijir, duk wannan yankin nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su. Idan an tafi wajen yankin Yemen, nan kuma akwai garuruwan Adawa wanda ba mu daɗe da kammala bayani dangane da su ba. Sannan mutanen Saba wanda Allah ya buga misalin su a cikin Al-Qur'ani, har ma sura da sunan wurinsu Suratu Saba. To wannan yanki na Yemen Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su. To shi yasa Allah yake cewa me yasa ba za su yi tafiya su ga irin wannan ba. Yanzu ku duba mutanen Yemen, lokacin da muka zo tafsiri mun yi bayani a kansu. Mutanen Saba da suke Yemen a tarihin al'ummatai, baka samu al'umma da Allah ya shimfiɗa wa duniya ake cin duniyar a tsanaki irin mutanen Saba ba. Allah da kansa yake cewa laqad kana li saba'in fi masakinihim ko fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Fa amma me biyo baya, fa aradu fa arsalna alaihim sayl arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى هو هل نجازي إلا الكفور. الله سبحانه وتعالى يكي سوى أكي إذنا درسي باك علمي با أتكي إن شاء المتانا سبع دومين جنتان أن يمين وشمال. Duk inda za ka yi tafiya a garin a yankin za ka samu lambu ne dama da hagu. Malamai suke cewa za ka iya ɗora kwando kana cikin tafiya, kafin ka yi tafiya mai nisa ya cika da kayan marmari da yake zubowa, ko dai mangoro ko goba ko inabi ko duk wani abu wanda Allah yake azurta ‘yan adam na dangin kayan marmari. Ba cinnaka, ba kunama, ba sauro, duk wani abu mai cizo ko mai cutarwa babu shi a wannan yankin. Ka kwanta inda kake so, kallau baka shayin wani abu zai harbe ka ko ya cije ka, kuma baka neman guzuri duk inda zaka, domin kayan marmari dama da hagu ga ruwa mai kyau ka ci abin da kake so ka koshe. Suka butulce ma Allah, in zaka yi tafiya ma da ka fito sai ka ce wa Allah ya kai ka inda kake so, kamar nade musu ƙasa ake. To ɗan adam in ni'ima ta yi masa yawa sai ce Allah kashe ni. Sai suka ce rabbana ba'id bayna asfarina, kawai tafiya da ka fito sai ka je inda kake so, Allah tsawaita tafiyar nan a sha wahala. Wa zalamu anfusahum, suka zalunci kawunansu. Fa ja'alnahum ahadith, muka sanya su ababen tattauna hira kamar yadda muke tattaunawa a halin yanzu. Suka butulce Allah ya sake musu dam, yazo na kwazari ya share su gabaki daya ya share gonakin duk abin da suke ji da shi Allah ya awon gaba da shi abin da suka saba na kayan marmari aka janye sai magari ya kura sai goriba sai bagaruwa kila ba ku san magari ya kura ba ku magari ya kura yana ka san magari yan mu haka zaganta ja amma daci da ka tauna ita ce magari ya kura sai goriba yanzu in ka ji wayin wa mai goriba za ta yi maka kafin ba ka gama cin daya ai ka sha wahala to sannan da bagaruwa irin wannan ta mu ta jiwa duk shine aka kwabe makwabe ni'imar da Allah ya musu da ka ga garin kasancewa an more an fanta ma a da to irin waɗannan wuraren Allah yake jan hankalin Qurayshawa su bi ta wajen dan su gane cewa su ma komai zai iya faruwa a kansu to shine Allah yake cewa shin ba za su yi tafiya a ban ƙasa ba su ga irin yanda ƙarshen waɗanda suke kafin su ya zo damara Allahu alaihim kalma ta damara tana yin ta'addi da kanta fadammarna hum tadmira kaga damarna fi'lun wa fa'il hum shine maf'ulun bihi to amma na sai aka ce damara Allahu alaihim ba a ce damarhum Allahu ba malamai suka ce anan domin mubalaga in aka ce damarahu kaman ana nufin shi mutumin da ake magana a kansa ta kare shi kadai amma idan aka ce damara alaihi da shi da duk abin da ya mallaka an share su matansa ƴaƴansa gonakinsa gidansa dukiyarsa duk gabaki dai an gama da ita to shi yasa Allah ya ce damara Allahu alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ya nike su ya halakar da su da dukkan abin da suka mallaka to ba a kansu abin ya tsaya ba walil kafirina amsaluha nan sai aka ce walil kafirina a kan sanannun kafiran nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi su mushrikan Qurayshawa wanda ake sauke wahayi a lokacinsu ake jan kunnuwansu suke wa manzo alaihi salamu turjiya da tutsu da taurin kai da taurin kunne to ana nufi irin wannan su ma zai faru gare su Allah zai musu azaba makamanciyar wannan akan haka tunda Allah ya yi wa manzo alaihi salamu alƙawari cewa ba zai yi wa al'ummarsa irin azabar da ya yi wa adawa da samudawa a share su ko da tsawa ko da iska ko da ruwa ko da wata ja'iha ba to su abinda ake nufi Allah zai ɗanɗana masu kuɗa a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam kaman yanda aka yi masu a yaƙin Badar kaman yanda aka yi masu a yaƙin Hunaini kaman yanda aka yi masu a Ghazwatul Azab da abubuwa wanda suke kama da wannan irin wannan za ta faru gare su Allah zai ɗanɗana masu kuɗa a hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka ce shine abin da ake nufi wasu suka ce a'a nan da aka ce walil kafirina ana nufin su waɗannan kafirai da Allah ya yi musu azaba mai raɗaɗi a duniya to ba ta tsaya a duniya kadai ba in sun koma lahira walil kafirina amsaluha to ga kafiran nan da suka mutu akan kafirci akwai ɗanɗana kuɗa makamanciyar wannan ba wai ta duniya daga nan ta wuce ba bal ta lahira ma ta fi tsanani ta fi muni a'adhanallahu wa ajarna Allah sai yake cewa zalika wannan abin da ya faru na yi musu azaba makamanciyar wannan bi annallaha maulal ladina amanu saboda Allah shine majibinci masoyin waɗanda suke masu imani masoyan Allah su ne wanda suke bin Allah sau da ƙafa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su wane ne alladhina amanu wa kanu yattaqun masoya Allah ba su da tsoro ga abin da za su fuskanta lokacin mutuwarsu sannan ba za su yi baƙin ciki ga abin da suka bari na dukiyoyi da ƴaƴa ba za su mutu a cikin kwanciyar hankali da farin ciki kuma ba za su yi tunanin me zai biyo bayan abin da suka bari ba Allah sai yake cewa alladhina amanu wa kanu yattaqun, so ne wanda suka yi imani kuma suka zamo suna jin tsoron Allah. To Allah sai yake cewa zalika, irin wannan dammarawa da Allah ya yi ma wannan kafirai da ake bayani, bi annallaha maulal ladina amanu, dan Allah shine majidinci masoyin masu imani. Anan malaman tafsiri suka ce ishara ce ga irin nasarori da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yaƙuƙuka da yake da kafiran Quraishawa, duk da cewa zaka samu akwai wasu ɗan yaƙuƙuka kaɗan, misali ka ce yaƙin Uhud shi kadai ake buga misali da shi, wanda zaka ce an samu karyewar yaƙi ta yadda aka karkashe sahabbai har wajen mutum 70, tare da cewa su a Badar Allah ya ba su dama sun kashe 70 kuma sun ribance 70, har ma da abin da ya faru a Uhud suke mamaki. Allah ya ce awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah subhanahu wataala yake cewa yayin da ya zamo wata musiba ta faru gare ku, wanda kuma an ba ku nasara ninkin wannan yakin da ke kafin wannan, za ku dinga tambaya anna hadha, ya akai aka ci nasara akan mu? Allah sai ce qul huwa min indi anfusikum, ku ka jawo kanku. Shi wannan abin da ya faru a Uhud, malamai sun yi bayanai masu fadi cewa darussa Allah ya so ya samar masu yawa. Na farko dai a nuna wa musulmi cewa saba wa manzo alaihi salam musiba ce la mathila laha, in ya zamo yanzu ga manzon Allah yana rayuwa a cikin su, ya ba su umarni ɗaya tak sun saba kuma sun ga ba yadda suke so ba, to ina ga a ce sun saba umarni da yawa kuma manzon Allah baya cikin su, me suke ji zai faru? Sannan kuma domin a dada tantance wanda suke na gaskiya da ba na gaskiya ba, in ya zamo kullum idan aka yaƙi musulmi suke cin nasara, to kowa ma zai shiga musulunci, kowa ma zai shiga musulunci tunda kullum nasara nan take. To amma wani muhissa Allahu alladhina amanu, domin Allah ya tantance masu imani, kuma domin a nuna musu cewa ita rayuwar duniya dama yau gare ka gobe ga dan uwanka. Shi yasa Abu Sufyan lokacin da aka yaƙi yake ga sun ci nasara a Uhud, sai yake cewa al-harbu sijalun, dama shi yaƙi yau gare ka gobe ga dan uwanka. To saboda haka kenan da Allah yake cewa zalika bi annallaha maulal ladina amanu, ku da Allah ya dandana wa kafirai a Badar da irin Hunayn da makamancin wannan, domin Allah shi ne masoyi majibincin masu imani. Malamai suka ce anan sauran al'ummatai da suka saba wa annabawa, halakar wadda Allah ya yi masu ba irin ta yi ma mushrikan da suka saba wa manzo alaihi salam ba ne. Mutanen annabi Musa mai Allah ya yi masu da ruwa, Allah ya halakar da Fir'auna da mutanensa, Adawa iska ta karaina ya su, Samudawa tsawa, mutanen Qarun girgiza ƙasa da abin da ya kama da haka. To wannan bai kai a ce Allah ya ɗanɗana masu kuɗa a hannun waɗanda suka rena a da ba, suna ganin manzo alaihi salam a wa yake ci da sahabbai asuwa suke. To Allah sai ya ɗanɗana masu kuɗa a hannun sahabban da suke gaba su isa ba. Qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhibu ghayza qulubihim. Allah yake cewa ku yaƙe su, Allah ya ɗanɗana masu kuɗa a hannunku. Yanzu a ce wani ya zo ya gaura maka mari, yanzu da Allah da ka gaura masa mari har ya ga wuta, da wani ya gaura masa mari wanda ka fi so, kai da kanka ka ji ka kauɗa masa mari har ka ji ƙaran mari, to sai ka ji zuciyarka ta so ku ka ji daɗi kai ba. Sakamakon in wani ya mare sai ka ce bai maru ma sosai ba, to amma kai yadda ka ji lalle barin naka ya kai, to sai ka fi jin daɗi. To shi yasa Allah sai ya ɗanɗana wa Quraishawa kuɗa a hannun manzo alaihi salam da sahabbansa, kuma ya zama cewa sahabban suka yi masu haka, shi ya fi nuna lalle sahabbai karansu ya kai tsaiku. Inda wata azaba Allah ya wa Quraishawa, sai su ce to inda ba tsoro ba su fito mu buga, su fito a habata yau kawai dan ai ko iska ya kashe mutanen mu ko tsawa ai inda sun isa su za su fito to sai aka nuna sun isan suka zo suka yake su suka yi musu kisan kiyashi to wannan shi yafi nuna wato taimako da Allah ya yi wa manzo alaihi salam da sahabansa akan wanda ya zama sun saba musu to shine anan aka ce zalika wannan nasarori da Allah ya ba manzo alaihi salam da sahabbansa akan magautansu bi annallaha maulal ladina amanu domin Allah shine majibinci masoyin masu imani wa annal kafirina la maulalahum su kuma wanda suke kangararru bijirarru to ba sa da wasu masoya mataimaka ibn ashur yace anan an yi nuni abubuwa guda biyu da aka ce wa annal kafirina la maulalahum su kafirai ba sa da wasu majibinta na farko an nuna Allah bai taimaka musu ba kuma ba zai taimaka musu ba sannan kuma tunda bai taimaka musu babu wanda ya sai taimaka musu duk wanda Allah ya kware wa baya ba wanda ya isa yin nufin ya rufa masa duk wanda Allah ya karya ba wanda zai iya dora shi to anan aka ce wa annal kafirina la maulalahum a cikin surati yunus Allah ce thumma ruddu ila allahi maulahumul haq kuma ana magana akan kangararru thumma ruddu ila allah sannan sai aka mayar da su zuwa ga Allah maulahumul haq wanda shine maulahum na gaskiya nan kuma aka ce wa annal kafirina la maulalahum to anan sai mu ce kalmar maula ba ma'ana ɗaya take nunawa ba al-maula ya zamo al-waliyyu wan nasir masoyi mai taimako to shi ake nufi anan amma wancan maulahumul haq shine rabbuhumul haq domin maula sai zamo al-khaliq mahalici Allah shine mahalici na gaskiya da shedan da fir'auna wai hadice su duk Allah ne ya hadice su to amma kuma Allah yana son su Allah baya son su saboda kangare wasu da kuma ainihin kafircin su kuma da aka ce maulahumul haq a can dan a nuna duk bijiran mutum duk fitsararsa to dai ba wanda zai karbe shi sai Allah mutane sun yi fitsara sun yi rashin mutunci amma dai duk da haka Allah ya ba da dama aka tona ƙasa aka binne su bata furzo su ba da an ga dama ana binne sai ƙasa ta furzo su to in ma ta furzo su dai a kanta suke kuma dai ta Allah ce ashe kenan dai shine masoyinsu na gaskiya wato shine rabbinsu na gaskiya shine mahaddicinsu mai renansu ainihin na gaskiya to shine abin da yake nufi a can saboda haka yake cewa wa annal kafirina la maulalahum duk wanda suka bujire mu Allah Allah ba zai taimaka musu ba kuma ba mu wanda ya isa ya zamo ya taimaka musu wannan gabar tana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son matsayi a wajensa kana son gata a wajensa to ka bi shi sau da kafa ko kana da shi ko baka da shi Allah baya kallon kai dan wace kabila ne kai dan wani jinsi ne wani gida ka fito a'a wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum kawai abin da Allah yake kalla zuciyarka da aikinka ko danginku su ne koma da baya a duk yankin da kuke in ka bi Allah kai ne mafifici da a ce nasaba da dangantaka kadai za ta ba dan adam matsayi sai ya zamo da Abu Jahal da Abu Lahab su ne mafiya daukaka domin Quraishawa ne su ne kuma kabila mafi daraja ba ma yadda ya zama sun butulce ma Allah sun kafirce ma Allah Allah ma sai ya ce tabbati yada Abi Lahabin wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab kuma Abu Lahab manzo Allah ya ce shine fir'aunin al'ummar sa dan a nuna maka matsayi ba shi tafiri a wajen Allah idan ba a bi Allah ba ina fata an gane to sai Allah yake cewa inna Allah yudkhilul ladina amanu da Allah yake cewa anna Allah wa dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu Allah masoyin masu imani ne majibincin lamarin su ne mai taimakon su ne to menene alamar soyayyar da Allah yake yi musu to sai fa irin aikin da zai musu sai ce inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati Allah yana shigar da wanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai jannatin aljannatai tajri min tahti al-anhar wadda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin gine-ginanta. Mafi yawa idan Allah zai faɗi aljanna da zai ba mutane na kirki, to sai ya faɗi abubuwa imani da aiki na ƙwarai. Don kasancewa dole sai ka tashi ka yi aiki, ba za ka kwanta ka yi bacci ka ce aljanna ta mai rabo ba ce, mai rabon da ya tashi ya yi aiki. Aiki sababin shiga aljanna ne, ba muƙabil ba ne a ce ainihin keke da keke, amma dai sababi ne. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun, ku yi aiki Allah zai ga aikinku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gani, mu'mini za su gani. Saboda haka aiki ake bukata tukuru, shi yasa manzo alaihi salatu wassalam bai san hutu a rayuwa ba, bai san kasala a rayuwa ba. Haka nan sahabbai suka rayu, aiki suka zage dantse, suka yi tukuru. Wallahi akwai magabata wanda koda Ramadanan nan da idan ya shigo ake nunnunkawa, to su ba sa iya ƙara komai akan abin da suke a da. Saboda me sun ƙure malezi, yanzu tarawihi ake masallacin da aka dage aka dage a ce shafi shafi, mai masallaci shafi kuke duraka sai su gudu sai su gudu kanje sai su gudu. To su magabata har Ramadana ya shiga ya fita, ka karanta hadith cikin mawaqa ma in ka karanta abin da ya shafi qiyamul layl, sahabbai har a jikin sanduna suke dogara saboda kan mutun ya fadi. Kakka ce wai sai goman karshe tun shigar Ramadan har ya fita, haka suke wannan qiyamul layl, har ma suna jin tsoron kada lokacin sahur ya kubace musu saboda tsawaita tsayuwa. Wannan sallolin dare kenan, ka zo wajen karatun Qur'ani, wani ya yi sauka goma, wani ya yi ashirin, Imamu Shafi'i duk wunin duniya sauka biyu yake. Kai yanzu zuwa yanzu nawa kai? Tsakani da Allah. Wannan fa mutane ne na ƙololuwa masu daraja, irin yadda suke jajircewa ga ciyarwa ga ibada ainihin ta gabbai. Za ka ji mawadatansu, mutum zai ware mutum 500 ya ce to har Ramadana ya shiga ya fita, kan ku nemi komai, da ku da gidajenku ni zan yi muku komai. A dunga ciyar da su, kuma idan sallah ta yi a yi masa sabon ɗinki a ba su kuɗi, wannan kuɗin tukwicin sun yi da sun yi masa da kwallada, yanda ka san ɗan da ku ya ɗauko maka bahu ka ɗauki kuɗi ka ba shi kana murna, to shi ma yanzu ka yadda ya ɗora maka da kwallada zuwa lahira, shi yasa zai baka tukwici. Kai kuma yanzu mai dan miƙa ma ɗin sai kana a dawo lafiya sannu da zuwa, in kana so a ci gaba da yi. Yanzu shi ake wajinjina mai bayarwa, su kuma a can wanda ya karɓa ake wajinjina, ya yi da ya yi musu da kwallada. Ina za ka haɗa mu da wa'ancan tsakani da Allah gaskiya. To wallahi ɗan uwa ka tashi ka yi aiki iya yadda za ka iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tunda aljanna ma ai ba kai daya bace, ta wani ta bi ta wani, to ka dage kai ma dai kada ka zama kuran baya, ka dage a ga canji a cikin Ramadan sama da yadda kake a baya. Amma a ce yadda kake ji haka kake yau, gobe da jibi ba kai makanta adalci ba, baka san Ramadan ya shigo ba, baka san ma me Ramadan yake cewa ba. Allah ka ba mu iko mu kwatanta. To Allah yake cewa wanda suka yi imani suke aiki na ƙwarai, Allah yana shigar da su aljannatai wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin gine-ginanta. Sai ya ce wallazina kafaru, su kuma kafirai, yatamatta'una, su suna fantamawa, suna jin daɗi, suna gwangwajewa, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, suna cin abinci yadda kasan dabbobin gida suna cin abinci. Wannaru mathwan lahum, amma kuma wuce ce makomas wal iyadu billah. Ku duba wasu sifofi da aka baiwa kafirai, kai musulmin kirki kada ka sifantu da wannan, ma'ana kada ka ɗauka cewa jin daɗi kawai shine ka zo duniya, duniyan nan baka isa ka ji dadi ba ko kai ne wa wallahi sai dai ka dan taba abinda Allah ya baka dama amma dai jin dadi to ina jin dadi dole cikin ka sai ya cika sai ka je ka kai tsuguno sai ka samu yanayi wanda ba haka kake so ba sai ka samu bacin rai kada ka dauka wai dan kudin mutum ko sarautarsa ko mulkinsa kullun cikin farin ciki yake wallahi da zaka hango ne ka ta fara mai kudi ko wani mai matsayi a nuna maka damuwar da yake kwantawa da ita ya tashi sai ka yi sujuda ka gode ma Allah da ya baka lafiya baka da wannan zaka hango ne mai kudi na kololuwa amma wallahi bai da kwanciyar hankali bashi da walwala wani ma sai ya sha kwaya yayi bacci kai kuma da ka kwanta bacci zai dauke ka yanzu wannan ba ni ma bace sai dai sauro in ya cije ka ka kwanta inda kake so in kaga dama ka shimfida tabarma kofa gida kai bacci sai an tashe ka shi kuma ya isa yi wannan kwanciyar bai isa ba to Allah ya ma musulmi ni'imar da shi kadai ya santa to kada mu sifantu da wanda ba musulunci suke ba shi sa Allah sai ya ce wanda zai na kafaru su kafirai yatamatta'una suna gwangwajewa malaman tafsiri suka ce attamattu shine dan jin dadi takaitacce ba mai dorewa ba da kafiri zai yi shekara 1000 yana cin abin da yake so ya sha abin da yake so ya tufata da abin da yake so sunansa attamattu shi sa Allah ke cewa mata'un qalil dan jin dadi ne wanda yake ainihin kadan yanzu zaka ga mu idan ramadana ya kusa dan Allah ya muke shirye-shiryen kayan more rayuwa mu sai yau bahunan shinkafa ga wanda Allah ya bashi iko suga katan din madara sai mu bita ma'ana ne duk abinda zamu samu ingantacciyar rayuwa haka muke ta yi gurgurdan iko su ko magabata abadan shirin da suke wa ramadana kasulgumar ibada wanda ba su yi irin ta kafin shi ba mu kuma gwangwajewa irin wanda bai a baya ba wallahi za ka yi mamaki in ka je ka ga buɗe bakin wani sai ka yi mamaki sai ka kirga abu goma shi kadai na zaki da na sanyi da mai dumi-dumi da mai kaza da mai kaza shi kadai kuma ciki daya ciki daya wallahi sai ka yi mamaki ka ce kai wannan mutum goma ne kuma na mutum ɗaya ne taɓocan wato shi sa wani likita yake cewa duk mutanen da suka zamo ta'amuhum murakkab kana dawa'uhum murakkab in abincinku ya zamo wane to in ka kama rashin lafiya sai magunguna ba magani ɗaya ba da waccan ƙwaya da waccan kabso da waccan allura duk dai sai sun haɗa ƙarfi a ɗan ceto ka saboda kai ma abincinka murakkab da can da can da can duk an haɗa shi sai zaka mutum ga kawai bayan Allah da ya kama ciwon ciki sai ya ji ka kan waye shashi kenan sai ya gaba gero da dawa mera kuka kubewa shi kenan an wuce wurin kai kuma fa gayyar da take cikin miya ba za ta iya lissafuwa ba onga kabiza bo mai tauraro kori duk miya kawai sai an haɗa wajen abu goma to shi yasa idan rashin lafiya ya kama ka sai ka ji abin sai an yi da gaske Allah ke to anan dai Allah yake cewa su kafirai yatamatta'una suna dan jin dadi wani malami yake cewa almu'minuna yatazawwaduna fid dunya wal munafiquna yatazayyanuna wal kuffaru yatamatta'una yace su mu'minai a duniya guzuri suke yi basu damu sai sun gwangwaje ba su dai su samu guzurin gobe shine a gaban mu'mini su kuma munafiqai wato yan kwalliya ne yan bula ne su dai su burge su yi bula su ba da sha'awa ya zama ce kad baka musu to munafikai kenan yace su kuma kafirai su dai su samu su ci su ci su ci su tika cikin su to wannan shine wanda ba su da addini kawai shine a gaban su wannan aya bata haramta dan adam ya ci abinci mai dadi na halal ba ko ya saka tufa ta halal musulunci bai hana wannan ba Allah ya ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al-qiyama khalisatan yawm al-qiyama. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka faɗa musu wane ne ya haramta ado da Allah ya samar gabayinsa da kuma abubuwa na jin dadi. Ka tambaye su waye haramta wannan, waye haramta a ci abinci mai dadi a duniya, waye haramta a sa tufa mai kyau a duniya. Allah bai haramta ba. Allah ya ce kul hiya lillazina amanu, bal wannan ma na masu imani ne a duniya, na masu imani ne a duniya. Ma'ana abinci mai dadi, tufa mai kyau dan masu imani Allah ya yi. In kaga kafiri yana hawan mota mai kyau, yana cin abinci mai dadi, tufa mai kyau, albarkacin kaza ne kadangare ya sha ruwan kasko, ba dan shi aka zuba ba. To amma meye bambanci tsakanin mumini da kafiri? Shi mumini yana ci da manufa, shi kuma kafiri ba manufa. Yanzu idan ka kawo wa akuya ko rago ko tinkiya dusa ko ciyawa ko harawa, kawai za ka tana ta cika baki, tana ta cika baki, tana ta cika baki, ta ci ta ƙoshi ta sha ruwa ta kada jela, bukata ta biya. In mazansu da matansu ne su yi barbara, shi kenan bukata ta biya. Ba su san me zai biyo bayan wannan abin da suka ci ba, ba su san me zai biyo bayan wannan kibar da suka yi ba. To haka kafiri yake, shi kawai ta ko'ina dai ya samu ya cika cikinsa, me zai biyo baya, baya gabansa. Shi yasa akwai abubuwa mubahat, abu mubahi ne, kun san abubuwa na shari'a guda biyar. Duk abin da zaka yi a rayuwa, ko dai ya zama wajibi ne ko haramun ne ko makaruhi ko musahabi ko ja'izi, ba za ka fita daga sin biyar ba. Menene haramun? Abinda in ka aikata za ka samu zunubi. Menene wajibi? Abinda idan baka aikata ba za ka samu zunubi. Menene makaruhi? Abinda aikata shi an kyamata, amma kuma ba za a rubuta maka zunubi ba in ka aikata. Sannan menene mubahi? Abinda shi kuma an riga an halatta maka kaza, sa kaya, cin abinci, sunansa mubah. Shi kuma al-mandub, mustahabi, abinda in ka aikata akwai lada, in baka aikata ba babu zunubi. To duk abinda musulmi zai yana la'akari mai zan yi wannan abubuwan guda biyar, abinda nake yanzu a cikin me yake? Akwai abinda mandubi ne, amma kuma Allah sai baka lada. Cin abinci abu ne ba ma mustahabi ba, ja'izi, ya halatta ka ci abinci. To amma akwai lokacin da zaka ci abinci ka samu lada, niyyar ka ta cin wannan abinci ka samu ƙarfi ka bautata ma Allah, ka samu lafiya ka bi Allah. To duk daɗin abincin idan ka ci kuma akwai lada. Amma sai mutum ya zo ya ci garau garau ba daɗi, amma kuma niyyar sai ya ƙoshi ya je saɓa ma Allah, zai samu zunubi sakamakon me niyyarsa? To anan da aka ce ya tamattauna, kawai su gwangwajewa suke. Za ka ga wani kullun hadafinsa menene ya fi komai daɗi a kawo masa, menene idan an ci an cinye an more kullun shi ne gabansa. Duk abinda in dai ya fi komai daɗi, ko abin nan halal ne ko ba na halal ba, kuɗin nan da tiye da suka zo masa, kawai shi dai kawai sun shiga ajiyu sun zama halal. Alhalalu ma halal fi aidihim wal haramu ma hurimu, halal kawai abin da ya shigo hannunsa, haramu kuma abin da bai samu ba. To wannan shi sa aka kwatanta su da dabba. Misali, yanzu ita dabba akwai haram a wajenta? Yanzu dabba za ta iya zuwa ta samu mai sai da masara ko mai sai da shinkafa sai ta duma bakinta. Yanzu da mummunan niyya ta je, ita abinci ta ci, in ma ka dake ta za ta ga cewa azalimi ne kai, daga ta ci abinci mai laifin ta dan ta ci. Duk inda dabba za ta ga abinci kawai halaliyarta ne. To arne haka yake, shi duk abin da ya shigo a jihunsa halal ne, duk abin da ya samu yaki haram yaki halal, ko kuma ma yaki haram yaki haram yaki haram yaki halal. Ba shi ne magalibi abin da ke faruwa? Ma'ana yadda dabba ba ta la'akari da inda abinci zai shigo mata, kuma me zai biyo bayan abin da ta ci, to duk wanda yake kafiri haka rayuwarsa take. Shi yasa zaka iya ganin wani yana da madudan kuɗi, kar ka so ka ji hanyar da kuɗin suke shigowa ba za ta burge ka ba. Ba za ta burge ka ba. Idan hanyoyi goma ne, kira ɗaya ce halattacciya, ko biyu ne halattattu. Shi dai tunda kuɗin sun samu, to kada kai masa wani bincike, kada ka tambaye shi abin ya shigo kama ɓata masa al'amari. To shi yasa wannan aya ta nuna irin wannan tunanin sifa ce ta kafirai. Yatamatta'una, suna gwangwajewa. Wa ya'kuluna kama ta'kul an'am, kuma suna ci irin yadda dabbobin gida suke ci. Kun ga da yawa Allah yana kwatanta kafirai da al'an'am, ba a cewa al-wuhush sai dai al'an'am. Mun sha faɗa, saboda ita dabbar gida kidahuma ce da ƙiƙiya ce, Allah ya zare mata wani abu wai shi wayo ko hankali. Yanzu za ka ga kana yanka rago, ɗayan yana tsaye yana kallon ka. In su uku ne ka kada na biyun kana yanka, na ukun yana kallon ka. Sai ta zo kansa, in su nuna za ka ƙare su a haka. To amma barewa ko gada, da Allah ka je ka kamo min barewa da hannu ko gada, saboda sun fi kawayo. Har yanzu ban taɓa jin wani ya je ya samu guzumar barewa ya kama da hannu ba, ko guzumar gada, ba za ka taɓa samun wannan ba. Sun fi kawayo, sun fi ka dabara. Don a cikin dabbobin jeji akwai wanda ma in ya ga abincinsa bai saba gani ba, ba zai ci ba, ya san sharrin ɗan adam. To amma ita dabbar gida duk abin da ka kawo za ta ci, hankalinta kwance, ba ta da basira. To shi yasa Allah yake kwatanta kafirai da dabbobin gida, saboda ba su da basira, ba su da tunani. Allah sai yake cewa wannaru mathwan lahum, kuma wuta ita ce ainihin makoma gare su. Azarallahu wa ajarana, a nan a cikin tafsiri mai tafsiri yake cewa nan da aka ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim, yace ahlakahum, Allah ya halakar da su, hum wa auladahum wa amwalahum, da su da ƴaƴansu da dukiyoyin su. Walil kafirina fi kulli waqtin, kuma nan dai ne akwai a wajen kafirai a kowane lokaci. Amsaluha, yace amsalu aqibati man qutida min kufari hadhihi al-umma, akwai azaba irin wanda aka kashe na kafirin wannan al'umma. Yace zalika ay nasrul mu'minin, cin nasarar da Allah ya ba mu'minai. Wa qaharul kafirin, da kuma rinjaye kafirai. Bi anna Allah mawla alladhina amanu, shine waliyyu wa nasiru alladhina amanu, Allah shine masoyi mai taimakon wanda suka yi imani. Wa annal kafirina la mawla lahum, su kuma kafirai ba su da wasu masoya majibinta. Sai ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati, Allah yana shigar da wanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai. Jannatin aljannatai, tajri min tahtiha al-anhar, wadda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin ta. Walladhina kafaru yatamatta'una fid dunya, su kuma kafirai suna jin daɗi a duniya. Wa ya'kuluna, suna ci. Kama ta'kul an'am, kamar yadda dabbobin gida suke ci. Ai laysa lahum hammun illa butunahum mafrujahum, ba sa da wani tunani sai cikkunan su da farjojin su. Wala yaltabitun ila akhira, ba sa waiwaye zuwa lahira. Shi in dai ya cika cikin sa, shikenan ya samu matar aure, to ko oho, ba ruwansa duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala zai faɗa. Wannaru mathwan lahum, wuta ita ce makomansu. Ai manzilun wa maqamun wa masir, wuta ita ce masauki matabbata, kuma ainihin ita ce makoma lahum gare su. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
wa ka'atin qaryatin hiya ashaddu quwwatan وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ka ayyin min qaryatin akwai alqaryatai da yawa hiya ashaddu quwwatan wadda wannan alqarya ita ce mafi tsananin karfi min qaryatika sama da alqaryarka allati akhrajatka wacce ta fitar da kai ahlakanahum mun halakar da su fala nasira lahum ba sa da wasu mataimaka afa man kana ala bayyinatin min rabbihi shin wanda ya kasance yana kan wata hujja ta ubangijinsa kaman ziyina lahu su amalihi zai yi daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa wattabu ahwaahum suka bi soye-soyen zukatansu malaman tafsiri suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura ayoyin da muka wuce yake cewa walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd ko kuma fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza akhantumuhum fashuddul wathaq duk Allah ya faɗi wannan cikin wannan ayoyi da suka gabata Allah subhanahu wataala ya baiwa masu imani izini cewa idan sun haɗu da kafirai a fagen fama su dandana musu kuda kuma lallai Allah da ya ga dama da ya ci nasara akan kafirai saboda haka ya jarrabi mu'minai domin ya zama ainihin sun yi wannan yaki to kila kafiran quraishawa su ji a cikin zukatansu cewa to ai manzo alaihi salam da sahabbai ba za su yi daukan mataki akan su ba ba za su iya kariya su ko su ci nasara akan su ba to sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa ba su tsallake ruwa ba kan ma su dauka ya kamata su matse wandunan su Allah sai ya ce wa ka ayyin asalin ka ayyin kafu tashbihi ne da kuma ayy anan malaman tafsiri suka ce ma'anan ka ayyin shine kam kam takan zo istifhamiya takan zo khabariya idan aka ce khabariya wata labari ake bayarwa kam taraku min jannatin wa uyun da yawa da yawa suka bari wato gonaki wanda yake da idanuwar ruwa amma kam labista kaga wani istifhamiya ce to wannan wa ka ayyin ma'anansa kam khabariya da yawa da yawa min qaryatin na wata alqarya idan aka ce alqarya shine da Hausa ake cewa tsare ku wa'ansu mutane wanda suke makamantan juna wanda zai zama wani wato ainihin karni ne generation ne na irin wa'annan mutanen yasu tsare kun juna ko dai ta fuskar shekaru ta fuskar kudi ta fuskar karbi ta fuskar ainihin tattali sannan kuma da aka ce alqarya shine garuruwan da suke wadatuwa daga wasunsu duk abin da ake so na rayuwa to wannan al'ummar tana da shi ba sai ta aro daga wani wuri ba tufafi abinci magina makera masassaka manoma to dukkan wannan mutanen sun riga sun ishe su to Allah subhanahu wataala sai ke cewa da yawa irin waɗannan tsare ku hiya ashaddu su ne mafiya tsananin ƙarfi min ƙaryatika daga alƙaryarka allati akhrajatka wadda ta fitar da kai malaman tafsiri suka ce anan wato akwai yin gula a wajen mushrikan quraishawa Allah sai ya ce ashaddu min ƙaryatika aka jingina alƙarya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa makka garinka ne birninka ne to amma kuma wannan mutane akharajatka suka fitar da kai ma'ana a fito da zaluncin su karara a ce kana gidanka halam malak wani yazo ya fitar da kai ta karfi wannan ya zalunce ka bai maka abin da ya kamata a ce an yi maka ba duk abin da ya zama mallakarka ne naka ne duk wanda zai raba ka da wannan ba da san ranka ba tabbas ya zalunce ka kuma bai yi maka abin da shi ke so a yi masa ba to Allah sai yake cewa da yawa ba wai ɗaya ba shi yasa aka ce kam da yawa ba alƙarya ɗaya ba ce ba kuma aka ce hiya ashaddu quwwatan ita ce mafi tsananin ƙarfi kaman samudawa kaman adawa da muka shayin bayani akan su ba za ka taba hada mutanen makka da adawa da samudawa ba karfin jikin ba dai bane ba tattalin arzikin ba dai bane ba abinda ya shafi duk wani abu na more rayuwa da Allah ya mu wancan to ninkin baninkin na mutanen makka ne sun fi su karfi su ne mafi tsannin karfi saboda alƙarya ko wacce ta fitar da kai amma duk da tsananin karfin su da tattalin arzikin su da isassu ahlakana hum muka halakar da su anan malaman tafsiri suka ce ana yi wa Qurayshawa ishara zuwa ga abin da ya kamanta su hankalta suna da hankali na farko alƙaryatai da suka gabata da adawa da samudawa da makamantansu sun fi su dadewa a ban ƙasa sun fi su ƙarfin jiki sun fi su iya raya ƙasa wa amaruha akthara mimma amaruha suka raya ƙasa sama da yadda Qurayshawa suke iya yi to kuma a daidai lokacin annabawan da suka ƙaryata ba su kama kafar darajar manzo alaihi salam ba ba su kai matsayinsa a wajen Allah ba ga ƙarfi ga isa ga ƙasaita to amma kuma Allah ya rugurgu da su duk da ƙarfinsu duk da isassu sakamakon me sakamakon sun ƙaryata annabawan da aka aiko musu a daidai lokacin annabawan da aka aiko musu ba su kai matsayin annabin da aka aiko ma wannan al'umma ta larabawa ba kuma al'ummar larabawa su ne mafi rauni to me kuke zato ku ga rauni ga kuma saba ma annabi mafi daraja to yanzu ku kai labari su ga ƙarfinsu ga annabawansu ba su kai wannan annabin ba amma ba su ji da daɗi ba ko kuma ga rauni ga kuma annabi mai daraja da kuka ƙaryata ashe min babi aula a yi muku abinda kuma ba za ku ji daɗi ba a nan malaman tafsiri suka ce da aka ce allati akhrajatka ishara ce ta cewa manzo alaihi salam bai so a fitar da shi ko ya fita daga makka ba ya tabbata a hadisi lokacin da manzo Allah zai hijira da ya fito ya kusa kai garu Thawr sai ya tsaya ya kalli makka yace wallahi ya kai wannan gari kai ne gari mafi soyuwa a wajen Allah kuma kai ne garin da nafi so in ba dan mutananka sun fitar da ni ba da ba zan fita ba manzo alaihi salatu wassalam a matsayinsa na dan makka haifaffen makka iyaye da kakannin kakanni bai so ya bar wannan garin ba in ba dan Qurayshawa sun takura masa sun fitar da shi ba to nan aka ce akhrajatka to amma kuma za mu kace manzo alaihi salam shi da kansa ya fita amma kuma ga shi an ce sun fitar da shi babu lokaci da za mu yi wannan bayanin saboda an nuna mun lokaci sai dai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya akwai yan uwa da yawa da aka yi masu rashe-rashe sun nemi mu isar da neman addu'a ga wannan makusata nasu a wajenku akwai kuma wanda suke da marasa lafiya a gida da asibiti su ma sun nemi mu isar da bukatar addu'o'i gare ku to wa'annan mamata a matsayinsu na musulmi da wanda muka sani da wanda bamu sani ba muna masa addu'a Allah ya gafarta laifukan su Allah subhanahu wataala ya yafe kurakuran su Allah ya kula da abin da suka bari na ƴaƴa da dukiyoyi da zuriya wanda suka yi jiyya Allah ya sa jiyya ta zama kafara a wajensu marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ya ba su lafiya ya tashi kafadunsu ya yi musu kowace irin damuwa yan uwanmu da suke hannun yan ta'adda yan kidnappers Allah domin ƙarfin mulkinka domin tausayinka Allah ka kubuto da su musamman yaran da labari ya zo mana farko-farkon azumin nan yan makaranta yan jihar Kaduna da sauran jihohi sama da yara 200 ɗaruruwa suna hannun wannan yan ta'adda ya Allah ka tausaya mu wannan bayi naka Allah ka kubuto da su Allah ka yaye musu baƙin ciki da damuwa da suke ciki ya Allah ka sanyaya musu ka tausaya musu ka dawo da su zuwa ga iyalansu a cikin aminci da ƴan uwansu kuma Allah ka kiyaye mu daga sharrin irin waɗannan mutane Allah ka shirye waɗannan mutane masu wannan miyagun hali in masu shiriwa ne Allah in ba masu shiriwa bane ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin makamantan su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka sa wannan musiba ta zama tarihi sai dai a tattauna cewa an taba yi Allah ka yaye mana wannan musiba babu wanda zai yaye mana sai kai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya halin yunwa da kunci da fatara da damuwa Allah ka yaye mana halin da muke ciki mara dadi Allah ba wanda zai yaye mana sai kai Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana ba wanda zai tausaya mana sai kai ya Allah Allah ka yaye mana takura da zama na fargaba zama mara dadi Allah ka yaye mana Allah ka sanyaya mana ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu yalwar arziki Allah ka kawo mana yalwa da walwala da kwanciyar hankali ya rabbal alamin musulmi da basu da abin yi Allah ka hore musu abin yi ka sa albarka wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka iyayen mu wanda suka gabata Allah ka gafarta musu ka yafe musu ka haskaka musu ka yalwata musu wanda suke rayi Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ƴaƴan mu mazan su da matan su Allah ka shirya mana su ya Allah samarin mu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka saita tunanin su Allah ka kinsa kaunar daidai da nagarta a cikin zukatan su Allah ka shirya mana su kai riko da hannayen su ka sa su zama farin ciki a wannan al'umma tamu shugabannin mutun daga mataki na sama zuwa na ƙasa Allah ka riko da hannayen su ka ba su mashawarta na ƙwarai inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa ya Allah yan uwanmu Falastinawa Allah ka nunnunka taimakonka da agajin sa gare su Allah ka taimaka musu akan magautan su Allah ka zama gatan su Allah ka isar da dukkan harharan su akan magautan su Allah ka tafar da harharan magautan su akan su ya Allah ka tarwatsa gayyar Isra'ila dukkan masu mara mata baya Allah ka daidaita su Allah ka kaskanta su Allah ka dammara su ya Allah ka sa halaka su a cikin tsare-tsaren su ya Allah yadda ka taimaki musulmi sahabban manzon Allah a cikin watan azumi ka ba su nasara a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ba Falastinawa nasara a cikin wannan wata Allah ka karfafe su ka daukake su Allah ka kunyatar da Isra'ila a hannun su Allah ka wulakanta ta a hannun su Allah ka ba su nasara mai dorewa Allah ka nunnuka taimakon ka akan su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su yan uwan mu musulmi da suke India wanda suke halin tursasawa da hali mara kyau mara dadi Allah ka yaye musu damuwa Allah ka zama gatan su ya Allah musulmin da suke cikin hali mara dadi a duk duniyar nan Allah kai ne gatan su Allah addinin ka suke yi saboda kai suke yi Allah ka zama gatan su ka yaye musu abin nan hali mara dadi ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka fi mu sanin bukatocin mu ga baki ɗaya Allah ka biya mana ya Allah wannan azumi ka sa muna daga cikin wanda kake jin kansu ka gafarta musu ka yanta su daga wuta ya Allah ka ba mu damar cin gajiyar wannan lokuta masu tsada Allah ka karfafi zukatan mu da gaban mu ka ba mu ikon yin abubuwa da ka yarda da su a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka sa addu'o'in da za mu yi gaba ɗaya a cikin wannan wata karɓaku ne a wajenka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wow. Thank you.